Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. Ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. A yau 4 ga watan Satumba na shekarar 2023. Zamu yi magana ne akan gibin da ake samu wajen tattaunawa tsakanin ma'aurata. Masu raron ba a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna mana da masu ruwa da tsaki a zauren tattaunawar mu. Sai a kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. Masu sauraro za mu garzaya jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim tare da baƙin da ta gayyato mana Binta gare ki.
Yan aji barkanmu da sake sadar da ku a cikin ajin mu na yau da gobe. Yau za mu tattauna ne akan gibin zamantakewar aure, wato gibin tattauna tsakanin ma'aurata. Yar aji, ko zaki iya tuna tsawon wani lokaci ne rabain da ke zauna da ke da habibi ku tattauna abin da ya shafi rayuwarku, tsare-tsaren da kika shirya a rayuwanki ko kuma na yara ko kuma na gidan gabaki daya? Kai ma habibi, yaushe ne ka ga habibi ya kace habibi ya kinji abin da nake kukullawa ga kasuwancin da zan yi a wurin aiki na gashi ko kuma ga karatun da nake son koma da dai sauransu da ya shafi rayuwanku kai tsaye? To wannan maudu'in shine zamu tattauna a cikin ajin namu yau. Cikin ɗaliban ajin namu muna da Buhar Malami, Sarayya Gidaɗe Bello Ako da kuma Ahmad Waziri wanda zamu tattauna da su. Barkanku da zuwa.
Yawa barkanmu.
Barkanmu da zuwa.
To Ahmad, bari mu fara da kai. Kasancewa kai ma magidanci ne wanda bai da shiga daga ciki ba a kune matasan da abin ya fi shafa kai tsaye don mu sani, shin me yasa rashin tattaunawa yake zama babban matsala tsakanin ma'aurata?
Eh, to a zahirin gaskiya rashin tattaunawa tsakanin ma'aurata na ɗaya daga cikin ko in ce kusan shine jigon ma matsaloli da ma'aurata ke samu a zamantakewa. Saboda bayan da za a yi a ce kun yadda, kun aminta, kuna son juna, ka rabuta da gidansu, ka dauko da ka kawo ta gidanku, sannan kuma a ce kai ka rika rike wani abu a matsayin sirrinka, kai ba za ka gaya mata ba, ita kuma ta fara tunanin cewa to a'a, wannan ai ba irin zamantakewar da aka ce me yake nan nema, saboda haka ina da nawa sirrin. Kuma duk irin wannan abubuwan gabaki daya ya ta'allaka ne ga maza, saboda su ba mata a turban da ka dora su to nan fa za su tafi har abada a zamantakewar ku. A koda yaushe ita mace tana son namiji ya bata kafa su rika tattaunawa dangane da matsaloli da kuma yanda za su ciyar da zamantakewar sa gaba. Amma su mazan suna da wani irin tunani ne na cewa a'a, ai in ne haka za ta raina ni, ko ku a'a, ai mata bai kamata a rika sake musu ba, ko ku a'a bai kamata a ce ina tattauna kaza da matana ba. Duk irin waɗannan abubuwan ba su bane mafita. Shi tattaunawa tsakanin ma'aurata yana da matukar muhimmanci sosai, kuma matukar namiji ya ba matar shi kafa suna tattauna dukkanin abin da ya shafi rayuwarsa da na zamantakewar sa gabaki da, to ina ga kusan ya ci karfin kashi 50 na matsalolin da ake tunanin za a iya fuskanta a zamantakewa. Saboda a lokacin da ka ba matarka dama kuka tattauna, shine ta yi wakila akwai matsalan da kai baka sani ba, ko kai mata laifi baka sani ba, ko kuma ita ta yi maka laifi bata sani ba, to a lokacin wannan tattaunawa, a lokacin duk za ku rufa ma kanku asiri, za ku tattauna na matsalolin kuma ku magance matsalan ba tare da wani ya sani ba. Amma in ka rike ta rike, ta rike ka arai, ka rike ta arai, to daga wannan lokacin shine zaki ji ana cewa ciwon damuwa na tasowa ko wance tana da hawan jini a ta tunani me ke kawo me zai kawo mata hawan jini bayan suna zaune lafiya da mijinta babu dama da kafana tattauna irin waɗannan matsaloli
to sarai ban san ko al'ada na ɗaya daga cikin abubuwan da yake taka rawa ko in ce taka rawan gani a game da rashin samun wannan daidaiton na tattauna tsakanin ma'aurata ba ana ki ganin wayansu abubuwa ne suke janyo miji da mata bayan an aminta an zauna da juna din kuma ya zama ba a tattauna tsakanin su da juna sai dai kawai ayi abin da ake na girki ya hada su ko kuma wani abu na mu'amala aure
to gaskiya al'adan tana tada rawar gani sosai amma kuma zan fa alakanta cewar su ma'auratan kansu suke da wani irin ina ganin gurbatacciyar fahimta na al'adar eh dole mai gida kai ne kan gida kai ne kan jirgi kuma ya kamata kai ma a girmama ka darajarka amma kuma ba sai ka wai jajiki bane ba kana hada rai kullun kaman hadari ba shine za a baka darajarka a matsayin ka na mai gida ba to kuma matsalar kenan matsa da abin da suke gani kenan kama dan wasu ma ka suna fadin cewa ai kakka sakewa mace sai ta raina ka irin wannan abubuwan ba san kuma aka san haka bane ba yake faruwa ba dan ita mace ma a yanda Allah ya halicce ta ga wanda ma yake mata sakin fuska sosai zaki ga zuciyarta tafi shakuwa da irin shi haka to kuma har akwai abin da kike wasu a ce musu irin ai sai abin da mijinta yace to ba wani abu ne ba kai fahimtar juna kuma wannan fahimtar juna tattaunawa yau da gobe a yau na fahimci kana son kaza a baka son kaza ai kin mun kaza na jira kin mun kaza ban ji dadin shi ba a wannan tattaunawan da ake yi din shine har zaka sa wannan fahimtar ta zo ta har kiga cewar ana kiyayen juna amma kuma ana daraja juna a duk lokacin haka
wato ba sa iya zartar da komai sai ɗayan su ya san da maganar kenan
sai da kuma sai da fahimtar junan su tukunna
to malami hakan zai janyo a zamantakewa yana aka kasance ma'auratan ba sa samu fahimtar juna saboda babu wannan tattaunawa tsakani
assalamu alaikum abin da ke jawo wannan matsala shine rashin tsayawa a fahimci inda auren ya saka ba abu na farko shine mu da muka tashi a kasar Hausa galibi al'adar mutum da alaka da addini daga lokacin da muka ce mun saki addinin nan muka dauko wata al'ada da ba ta wasi a shawahala idan muka dauki babban misali shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a gidansa tsakaninsa da matansa ana samun sa'in sa ana samun tattaunawa ana samun kishi tsakanin matan amma kowanne zama ake yi ana tattaunawa ana neman hanyar da za a doje warwarewa kamar yadda kaje gidansu tun farko kace kana kaunarta tace tana kaunarka ai ina ganin ba gaba da juna kuka fara yi ba za a zo ne ana wasa ana dariya ana dan ba da kyauta to wannan ya kamata koda bayan aure ya zama ya ci gaba kar ya zama kawai yayin gugar bango ne kawai wannan abin a waje ne kai za a yi shin an shigo gida sai a zama kamar Annabi Musa da Fir'auna ba haka ya kamata ba ya kamata tattauna irin wannan ta zamto wato akwai alaka mai karfi da fahimta tsakanin juna da farko dai ana bukatun tattaunawa tsakanin miji da mata dangane da yaya zamu yi mu tsara ƴaƴan da zamu haifa
tun kafin ma
ayi nisa shi yasa wasu malamai suke cewa daren farko da ka aure matarka kuna zuwa daki ba wai a ci kaza bane kawai a hau gado ayi wayi wayi a'a zo ne da ita ni ne wani dan wani gidan mu kaza
gidan mu ta sani
sai ta sani yanzu zan fara wani sabon rayuwa ne
wato a tsara gabatar da kai sabon
rayuwa gabatar da kai sabon ai wancan duk an yi shi a waje ne yanzu mun zo ciki ne har malamai ke cewa wannan hudubar da zaka yi wa matarka har ta koma ga Allah ba ta manta shi gaya mata ina son mu zama abokanan juna kar mu boye wa juna komai duk abin da ya same ki ko ya faru da ki zo na ki gaya min ba na san in ji sirri na a waje kamar yadda ni ma in Allah ya yarda zan yi kokarin kiyaye miki naki sirrin abu na gaba shine yaya zamu yi waɗannan irin ƴaƴa miki su mahaifa mun sani akwai hanyoyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana yadda ake samun ɗa na ƙwari to ya zamu mu tarbiyyanci ƴaƴan mu akan hanyar da ta dace wannan yana da matukar muhimmanci sannan abu na gaba shine kai miji kana da buƙatar ya zama kana jin matarka a jiki ko da yaushe wajen gaya mata halin da kake ciki na rayuwa dan duk duniya hatta iyayenka da suka haife ka ba su da kusanci zuwa gare ka kamar yadda matarka ke da kusanci zuwa gare ka
bayan ka girma
saboda haka wannan yana daga cikin abin da ya kamata buƙatar fahimta kuma ita mace kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa kayan karauci in ka matsa fashewa za ta yi
wato ba a san takura mata
ba a san takurawa
imam ahmad
yawa imam ahmad ibn hanbal wata rana sun samu sabani da dansa matarsa dube da magabata ke sai ya ce ya kai dana ba za ka taba samun kwanciyar hankali da jin dadi a gidanka ba sai ka ba matanka kyautar abubuwa guda goma.
To
in ka ba ki kyautar abubuwan guda goma zaka samu jin dadi da kwanciyar hankali ba za ta kasance tashin hankali a gidanka ba.
To rattaba mu ƴan aji su ji.
Daga ciki yace mace tana buƙatar miji ya dinga nuna mata kauna da so a koda yaushe. Matsawon lokacin za a yi aure. Sannan kuma mata suna buƙatar abin da ake cewa addalal, mutumin da ke nuna musu yi kaza ne ya dace, a'a kaza bai dace ba, in akai kaza ga abin da zai biyo baya.
Wato kenan shi wannan dai, wato a cire wannan gibin dai,
a cire wannan gibin
ya ga ya
masa abin da tsakani. Sai ya ce mishi na uku da na hudu, ita mace ba ta son mutum mai tsanani mai yawan takura, amma tana son mutum mai rauni da saukin kai. Sai ya ce to kowace sifa cikin guda biyun nan ka sanya ta inda ta dace. Inda ya kamata ai zafi ai tsanani kai dan a gyara, inda ya kamata kuma ka sassauta abu a hankali nan ma ka gyara,
nan ma
sai ka zama abokinta. Sai ya ce fa huwa ad'a lil hubb wa ajlab li tumanina, wannan shi yasa a samu karin soyayya kuma shi yasa a samu cikakken nutsuwa a gida.
Na fahimce ka mallam yana nufin kenan dai tattaunawa na zai kara dankon zumunci ne da kauna tsakanin ma'aurata.
Kware da gaske ai ji za a yi ma kamar uwa ɗaya uba ɗaya ka taso saboda yadda kauna za ta kasance a gari.
Ban tare nan bashin ka bar in tambayi na gaba, sannan za mu dawo ka ci gaba mana daga inda aka tsaya, tunda yanzu mun samu kaman guda uku cikin wa'annan shawarwari da shi wannan mahaifi yake ba ɗansa a game da yadda za a yi zaman aure da mace cikin lumana. To wani irin amfani za a iya samu ne mallam wazairi a game da ma'aurata su dinga tauna tsakaninsu?
Eh to gaskiya a zahirin gaskiya alfanun na da yawa. Alfanun kuma shine a duk lokacin da kamar yadda na ambata da farko, a duk lokacin da namiji mai da matar shi kawar shi, to kusan kashi 50 na matsalolin gidan shi sun kau.
To
saboda na ɗaya dai a duk lokacin take da matsala kai ne mataki na farko, kai ne mutum na farko da za ta samu ta ci ina da matsala kaza, ina da matsala kaza, ina da matsala.
Wato ba kawarta ba ko kocin gidansa
ba?
To kai ne kawar dama.
Yawa dama kai ne.
In ta rasa ne take neman wani
sanawa. Saboda haka ai ko da zake ji mazaje suna yawan korafe-korafe akan cewa matansa suna bin kawaye kaza, matan suna bin kawaye kaza. Eh akwai wasu matan da suke da kunnin kashi, amma kuma mafi akasarin mata za ki ga suna rasa waɗannan damammakin ne daga wurin mazajensu. Saboda haka ai kai ka rabo ta da gidansu, kai ka kawo ta gidanku, ka ce ta zauna da kai a matsayin abokiyar rayuwa.
Bisa amana kuwa.
Yawa bisa amana. Saboda haka dole kai ma ka cike wasu ka'idoji na tabbatar da cewa ba a samu matsala ba. Shi yasa a zahiri yawanci duk idan aka zo maganar zamantakewa, in dai dangane da ba da kafa ne na tattauna al'amurori, to gaskiya maza su suke da matsaloli 100% a tanan wurin. To sannan bayan haka nan idan kika duba lokacin iyayenmu da kakanninmu, akwai yarda tsakanin su, kuma zaki ga wata ma sai ta yi wata hudu wata shida ba tare da ta je gida ba. Saboda me? Saboda suna tattauna matsaloli tsakanin su, kuma ta san cewa duk abin da zai gaya mata ba ƙarya zai gaya mata ba. Ko da fita ya zo yi gida, in ya ce mata baya da kuɗi, to ta yarda bai da kuɗin saboda ta san ba ƙarya yake ba. Tunda kafin ya fita sai ya gaya mata cewa to ban da kaza da Allah, amma ki dabarun ku na mata. Shi kanshi wannan maganin dabarun ku na matan ai sako ne. Sako ne ya gaya mata, kuma ita a matsayinta na matar gidan ta san abubuwan da za ta yi asiri ya rufu ba tare da wani ya ji ba. Saboda haka su kansu matan yanzu akwai mata a wannan lokacin da suke da irin wannan halayen. To amma yawanci gaskiya matsalolin kuma mazan wannan lokacin na da yawa. Saboda wani namijin za a tambaye shi in zaka fita mai gida kudin ce bane, ya waigo ya faɗi maganan banza ban da shi. In ta maza ya ce sata kike so in yi. To su kuma mata duk ba su san irin
wannan.
Bata ma san nawa ne albashin ka ba. To kuma kin ga na daga cikin abubuwan da ke rage wa maza raɗaɗi. So da dama ni na sha ƙalubalantar maza a tanan wurin. A ce wai a'a ai in ka samu kaza ka bari matanka da san abin da kake samu. To ma kuma in ta san abin da kake samu, in dai tana da hankali kuma tana son a zauna lafiya, tana son ka da gaske, in ta san abin da kake samu, duk wani abin da za ka yi na kasafi za ka yi ne a iya wannan abin da kake samu. To haka ne. Sannan bayan nan kuma idan a koda yaushe dan ka bari matan naka ta san albashinka ba wani abu bane. Saboda me? Saboda ai ta san cewa kana kishinta kuma kana son ga rayuwar ku ya tafi a daidai kuma duk abin da kake kana yi ne domin ci gaban ku ku biyu
ai mallam Ahmad bari ma ka kare ma akwai wanda ka je wurin insufira da mata sukan yi zaka ga idan majalisar mu na mata an hada zaka ji an har alfahari take ita mijin ta ba koyi mata komai sai ma ki suna koda ko rabin albashi eh mata suna dan alwana dan majalisar ai gidan da ai koda ko rabin albashin ya fito ya nuna mata saboda dai ya saka ta a cikin duk wani shiri nasa da kuma tattaunawa da yake a rayuwarsa zaka har wani alfahari take ai mijina ai wallahi yanda baya rufe min komai nasa ni ma ban da babban aboki irin sa shine uwana shine ubana so ba abin da kuma wanda yake kawowa sai irin tattaunawa nake tsakanin ma'aurata wanda babu gibi a ciki
akai yake kware tabbas kaman yanda na ambata zaki ji a kode yaushe idan ka nuna mata kuna tare to ka nuna mata fa ana tare
tabbas
duk kuma abin da zaka yi kana sa ta a ciki to a duk lokacin da in fact ta yi wakila wani ma ya zage ka ta kare koda ku a cikin yan uwanta saboda me saboda ka nuna mata a duk duniya baka da kamanta saboda sannan bayan haka nan mu maza kowa ya sani cewa ba mu iya tattali ba
hakan
amma idan aka zo maganar tattali to mata kuma na daban ne ta namura
to kunyar da kenan
wannan gaskiya ne wasu lokuta ta ce gaskiyan kawai ake amma dai magana ta gaskiya in ta zo a faɗe ta idan aka zo maganar tattali mata akwai matan da suke da albazaranci sosai akwai su saboda dama ai ba za ku dungura ba
amma mafi yawa
mace in dai tana son namiji kuma tana son zama da shi to daga lokacin da ake cewa ku gina rayuwa tare to in dai ba ka kawo maganan kishiya bane za ba a gina rayuwar ta
Jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren namu domin jin cigaban tattaunawar.
Ni kuma abin da nake son kara akan batun nan da yayi shine a koda yaushe ni a fahimta na shine idan ba ma a cikin ma wai a zamantakewa aure ba a rayuwa gaba daya. Ko yaya ne idan so suka ce maka baba ina son kaza ba san kin san yara na zo su ka maka abba baba ina son ka siya min jirgi baba ina son in je ni maka baba ina son ka kaza kin ga yana da abin sa gani a
cikin mafarkin sa
yau sai su ce maka suna son shi amma sai kun ta musu cewa to shikenan ba kuma yanzu bani da shi amma kuma addu'a Allah ya bani to kin ga wannan magana a zamantakewar aure ita tana bala'in tasiri idan yanzu mace ta kai ce mata dan Allah dan annabi ina son kaman anko ne ko ina son ka dinka min lishi kaza kala kaza da sallan nan sai ka ce mata ai wallahi banda damar shi yanzu amma ki ta addu'a sai ka tashi tsakar dare ya ce ya mun laili ba ta yi makanta addu'a ba ta yi ma yayanta
wani kwanta yake da kake nema nan ta kawo maka shi ta sa an sanya shi saboda dalilin tana ne wani
shi ka ga mata akwai wannan fahimta ta samu wannan bayanin
ba ka kushe ta ka kore ta ba
yawa san shi da ba kuma Allah ya hore ku sai in yi miki Naga malam Bahari abin da yake sanya kara ne akan wannan magana.
To malam Bahari bari mu koma gare ka ci gaba da kawo mana irwa wa'annan hujojin da mahaifi yake karantawa dan sa game da yadda za su samu kyakkyawan alaka tsakanin mata da miji. Mun samu uku saura.
Na'am. Na hudu sai yake cewa da shi. Ka sani cewa ya kai dana mata suna son irin abin da maza suke so daga gare su. Na magana mai dadi.
To
da kyan gani. Da tsaftar tufafi da kyakkyawan kamshi sai yake ko da yaushe ka zamto haka a rayuwarka sai abu na biyar yake ce mishi ka sani cewa gida masarautar mace ce anan ne take zama take harde kafafunta kan gadan mulkin ta
to wato abata ta dan nuna ita na ta wajen
sai yake mishi ina maka kashedi kul ka kuskura kace zaka rushe mata wannan masarautar tata
to za samu zaman lafiya
ba zaman lafiya domin idan kai kokarin yin haka wannan zai sa ka kuntata mata kuma in kai haka kai jayayya da ta a cikin mulkin ta kuma duk duniya ba wanda yafi adawa da wani kamar mutumin da ke son ya ture daya akan kargan mulki
Hausawa ma sun ce ai ba a wai sarki biyu a masarauta
daya saboda ita mace a gidanta sai inda ta ga dama ka ji takalminka sai inda take so ka aje tufafinka
to in ka bi ta haka kuma sai zauna lafiya ai wasar dariya
kware da gaske in ta zama cewa kai nan ka kara jima a bakan kujera
za ta zama tana dan shawawa ni gaskiya na gyara gadan nan kar ka zauna sai ka ga dan zauna ya tore ta fada ya tashi
yawa sai na shida
sai ba a miki haka
sai na shida yake cewa dansa cewa mace tana so ta dinga samu daga wurin mijinta kada ku ta hasara yan uwanta ma'ana kana samu kana sana'a ya kamata in albashi ne a wata kace mace ga dan wannan 2500 din ki dan sha a dinga banki
a wannan ya gama da ita
dan kayan kwalliya dan menene dan menene dan wa abubuwa da irin nasu na mata wanda kai ba za ka iya zuwa ka sai mata ba kamar san su ba ita za ta magance wannan matsalar da su
ka san akwai wani abu da maza suke cewa wai ko in ce mutanen gari sukan cewa wani mijin da yake kyautata wa matarsa wai har yake ji magana da akan cewa wai mijin
tace
ko ma kanta ce to wannan in dai har namiji zai yin wannan hasafin ka san mata da kuɗi kuma ko mun ganganta shi suna so to ina ganin wannan mijin kafin ya kalli wurin ne ma za a ce ba ma kafin ya ce ba
to ai yana so ya samu zaman lafiya ne a gidansa shi yasa dole yayi wannan
tabbas
so wannan yana da shi wannan sannan abu na takwas da ya masa magana shine cewa su mata dama an halicce su ne akan butulcewa zamantakewa
to me ke nan
dabi'a su ma'ana za a yi mata abu ce ita ba a yi mata ba ko a dade an nemi mata ce a'a me ka taba mun
wato saurun mantuwa
annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace ban taba ganin wace ke da raunin addini da hankali ba kamar ɗayan ku ji annabi sallallahu alaihi wasallam to mu gane mu maza mu gane cewa halitta ce na ƴa mace wannan abin cewa me kai mun ai baka taba siyo kaza ba ko da ka taba siyo dole ka tuna da wancan maganar sai ka daura ka ci gaba ka dora ga inda ka tsaya
kawai ai dariya a wuce
ai dariya a wuce wannan wurin saboda in ba haka ba to an samu matsala sannan sai abu na tara yake cewa ita mace tana rayuwa akan wani yanayi ne na rauni ga raunin jiki ga rauni irin na hankali shi yasa ma Allah ya dauke mata wasu ibadoji wanda an wajabta sallah azumi aka ce mata sai ta dawo cikin yanayinta wanda ya dace sannan to ka gane kai ma a matsayinka namiji ba za ka samu 100% na abin da kake bukata a wurin matarka ba dole sai ka bi a hankali
ga ya musu malam
sai an tausasa an bi a hankali an lailaya an tuttura
duk an ciza kuma
an ciza a hura to wannan shine tsari sai na 10 yake cewa ka sani cewa ita mace kamar birsna ce ka dauko ka kawo gidanka yace to dan haka in kana son zama lafiya da ita ka kyautata mata a zamantakewanka da ita tunda tana gidanka sai ka ce fita sai ka yadda aje anguwa sai ka yadda ayi kaza sai ka yadda a leka waje sai ka yadda duk waɗannan abubuwan don haka kayi kokari kuma ka dinga yafe mata a duk lokacin da kuskure
ka dinga tattauna idan akwai matsala ma a ce to kin mun kaza to ko a gaya mata ba ai bata ma san ta yi laifi
ba ne da gaske
to bari mu dawo Suraiya ko zaki iya gaya mana wani hanyoyi za a iya bi domin samun wannan alakar mai kauri mai inganci tsakanin ma'auratan wato ta yaya za a iya fara tattaunawa tsakanin ma'auratan don saboda a cire wannan gibin da ke tsakani
to ni dai kin ga dai farkon mafari dai ya kamata a ce dai yanzu kin ga musamman su kuma wannan mu ɗan uwana wani zan fara jama wannan kunna wani ƙababa da ake kawo ki rinka jin wai kamar ke wata kin isa ne ko kuma kin fi ƙarfin kaza ko kuma irin kawai suna zuga ki kace miki ai ke kai ki kaza kai ki bari namiji rai kake wannan duk wanda ya faɗa miki dakatar da shi kice miki to ai ni dama ƙarshen namiji nake dan wanda yake yanka ba gaba ɗaya ba shi da ilimin addini yake gaya miki irin haka akwai matan da su shigo da mun auren tun farko su shigo ne da wani girman kai ke
nan da wani hayaki
wani irin haya suna wai kamar su ai namiji dole ya bi
mun san ma wannan lokacin za su ce ai sun yi makaranta
yawa sannan kuma akwai wani rashin fahimta kamar yadda malam Buhari ya bayani ya ce ba a zama a koya ma ƴa mace asalin rayuwar auren dan zan iya ma cewa ne ko ana mata faɗa ne a dunkule
to
sai a ce ki ma mijinki biyayya shikenan maganar da za a yi kawai ki ma mijinki biyayya to amma ba za a faɗa mata baki da fari cewa a idan kaza ya fara a kaza a kala fa zai iya zuwa fa ya faru
zai
iya zuwa miki fa da yanayi
akwai wani hausa ma da ake a ce wai yana yi barna bari to ina ne yin
to shi ne barin kuma shikenan fa to amma ba a fayyace mata a ga cewa irin hala akwai iri kaza abu kaza da zai iya bijirowa ga tana zaki iya bin da shi akwai kuma inda yayi ma nan magana da yanayi na siffa da zaki rinka zuwa kina tunkara mijinki da shi ba wai kawai biyayyan da ake mishi ba a ki yi abin da yake so a hatta sigan magana ne yadda za ki yi mishi ya kamata a rinka bayyantar da mata to kin gani a irin wannan abin dole ne a mai da hankali akan shi sosai saboda mata da sukan shiga ne auren hala sun ga yanayin auren yar su ko hala yanayin mijin su yanayin mijin yar uwar su ko kuma yanayin mijin kawar su sai su dauko wannan ilimin wasu cewa shi za su sa a auren su bayan kuma mazajen da suka aura daban-daban ne yanayin tasowar su daban-daban ne yanayin samun su ma daban-daban ne haka kuma yanayin abubuwan da suke so shi ma daban-daban ne amma sai ta ai mijin wancan ai yana so idan tana yin waka ke ma kuma halafa muryar ki kuma kaman bayan wulbaro ne
saboda Allah
ba dadi ku
ba tattauna tsakani na laki
kaga irin wannan abun ko to saboda ya kamata ki zan ki fara fahimtar mijinki
ko dan nayaye dan nanaye ne ko kuma dan soyayya ne
kawai yawa idan duk yanda yake so ne sai ki tafi da shi amma kake dauko wani ilimin da wani ya baki ko kuma ta gani a waje ki tawo ki fara apply din shi a'a
saboda haka sai tattaunawa to kuma zai ya kamata a ce an gina wannan abu ne tun yarinya na karama ta ma gane cewa ko saurayi yazo wurin ta sai ta binciki yaya shin wannan abokin rayuwa ne
sannan kuma kin sa akwai rashin fitar da mata suke da shi rashin fahimta ne wanda mace inda namiji ke tarerin ki a waje kina ganin kamar zai kike ce assalamu alaikum dan Allah zan zaki ce wallahi ina aiki ci dan Allah dai ko da minti biyar ne in ganki sai ta saran wai idan aka zo gidan mijin ma haka zai ci gaba da bibiyan ki bata fahimci cewa idan aka zo fa gidan aure fa shi sarki ne
ya riga mallaki
idan da shi ake nema yanzu ke ci zaki bibiye shi dole duk da zai neme ki amma dai kuma shi zaki duna miki ba shi fa sarki da sanake ma kuma ya rinka kula da ke
ke kuma aiki na sarauniya ce
yawa
ko wannan ku yana
ba amma sai ga sai ki shigo gida mai gida ya shigo gida mace ba ta leko ta shi a san da zuwa kada bai a tana jiran waye ta ko tun daga kofar gida iso falo tana zaune sai ce mishi sanni da dawowa
tana kallon TV ba ba rawun shi
babu wannan girmama ko kuma nuna kamar tana murna da dawowan shi gida ba to kiga tana nuna wannan sarautar da ta yi a waje ta ci gaba da yin shi kenan har a cikin
to Malam Buhari kana jin abin da ta faɗa cewa waɗannan hanyoyin da za a iya bi wurin ganar da ma'auratan ko kuma inda suke yin auren muhimmancin samun tattaunawa tsakanin ma'auratan na kamar hangan ya yake
ni zan yi magana akan maza ne
to
tsakani ga Allah iyaye maza da yawa suna da kurakurai akan yayansu mu yadda muka taso ana nuna mana ne mahaifi mu hasoyya sai da ya koya mana
to
ya zaka yi soyayya in zaka je ci maka zaka je yau eh to kai baka mu an ga maka na zuwa nuna rabbana ne sai dauki wani abu sai ya baka ce sa'a ji in ka ji ka bata kaga yana koya maka kyauta san abu na biyu sai abin da ya shafi zama da namiji a koya mishi zaman aure fa ba zaman nema bane irin wanda kuke yi dinnan zaman ne yau da gobe to dole ka gina shi akan tsari abinda ka san zaka iya dauka ka dauka abinda ba za ka iya dauka ba ka gaya mata baka iya dauka
kar ai rayuwar ƙarya
ba mu gina rayuwar ƙarya sannan abu na biyu shine zama da ƴaƴan nan ana koyar da su ma hatta yanayin zamantakewa ba kai ba wannan ba hatta yanayin abinda ya shafi kunci aure wallahi wajibi ne kan iyaye kada a bari ya je koya internet kada a bari duniya ta koya mishi a nuna mishi abin yanzu abin da zai baki mamaki shine yawancin waɗanda suke yin aure ki ba su sati guda an fara samun matsala sati biyu an samu damuwa hatta wajen kwanciyar aure an samu matsala ya je da infection ta je da infection ba san ya za a magance ba ya fara jin haushin ta
kuma kowanne ya yi gumda bakin sa
kowanne ya gumda bakin shi kuma sannan iyaye sukan boye wa hatta ƴan uwansu ko su ma'auratan misali ta san tana da matsala wani ciwo wanda yake mai matsala ne mai girman abu ne ba ta gaya mishi ba iyayen ba za su gaya mishi ba sai an shiga tukuna sai ya bayyana shi ma ba zai gaya mata wata matsala kamar cutar da ya saba yana yi ko da yaushe saboda da ta ga wani sign ta sanya za a yi asibiti za ta kai shi me ya kamata ta mishi na gudunmawa duk waɗannan tarbiyya ne waɗanda ya kamata a koyar da yara a gida mazaje da matayi
haka tuna mun akan samu mazawa masu fitsarin kwanci a haka kuma ya ki faɗa mata haka akai auren
kwarai da gaske mutum da girmansa ya zo ya same ni ya ce malam kaji wallahi ga abin da ke faruwa din wani lokaci haka nake kwanciya in yi tsarin kwanci kace shi to yanzu ya zai magani zaka yi ma ga yadda za a ga kuma muka yi Allah ya madaukakin sake ba shi lafiya ya warke so kin ga irin waɗannan ababe ne wanda yana buƙatar home training ta kowane bangare amma yanzu galibi abokanai ne kawai da dandali da abin da ake kallo na fina-finai shi ke tarbiyyantar da mutane shi yasa ba mu da mustaqbal al'ummar mu kuma abuwa sarki
Daga kanki a so na rufin, a so gona duka koyan su kika ce da ni fito ashirye nake in tuno ina kika ce in zo muje
to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayan sa wato Julie Lagos Christian da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya Allah ya bar mu tare sana so na ina kanta Allah ya bar mu tare rai shirin zama da ke dubu ya zan tallake so nake ki santa ni a kome ki sa gani yadda nake ji dake zaki san